Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Tarfilu Hashim Gubal da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 11 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Tarfilu da kanin labarai.
To Ibrahim da safe yau Laraba hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Afirka ta Amurka FAA ta dakatar dukkan tashi da saukar jiragen cikin Amurka bayan fuskantar matsalar na'ura. Haka kuma hukumomi a Faransa sun ce wani mutum dauke da wuka ya kai hari tare da rawanta mutane shida a safe yau Laraba a tashar jiragen kasa dake birnin Paris. Haka kuma za a ji cewa rundunar sojan Amurka ta ce ta kama wani jirgi dake jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa kasar Yemen da ta yi imanin ya fito ne daga Iran.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa ana saura wajen makonni uku kawai wa'adin canza takardun kudaden naira zuwa sababbi ya cika. Har yanzu akwai karancin sababbin.
Koyo ma ina banki naje ko za a biya ni kuɗi da naje cirewa da sabon kuɗin nan. Dan har na tambaya ma akanta suka ce babu kuɗin nan a banki a wannan lokaci.
Idan mun ketara jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa an kama wasu gaggan masu safarar muggan kwayoyi, to sai dai wasu na ganin a halin yanzu bai ma kamata a bar wannan aiki ma hukumomi kawai ba.
Saboda yau kana gani aullar da kwaya ke kawo, wasu mutane sun haukace, wasu basu san abin da suke yi ba. Wannan aikin da jami'an tsaro suke ba za su iya yin shi ba, dole sai mun kawo musu haɗin kai da goyon baya.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ifikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka FAA ta umarci kamfanonin jiragen sama da su dakatar da dukkan tashi da sauka Amurka da safe yau Laraba bayan wata matsala ta samu ɗaya daga cikin na'urorin ta na kwamfuta. Kimanin mintuna 90 bayan da aka fara bada rahoton matsalar, hukumar ta wallafa a shafin ta na Twitter cewa ta bada umarnin sake dakatar da jiragen na kusan wasu mintuna 90 don baiwa hukumar daman tabbatar da amincin na'urar kula da bayanan zirga-zirgar jiragen. Hukumar ta FAA ta ce matsalar ta shafi na'urar tsarin ayyukan jiragen sama. Na tuntuɓi FAA a safiyar yau game da matsalar da ke shafar tsarin samar da bayanai ga matukan jiragen. Sakataren sufuri Pete Buttigieg ya wallafa a shafinsa na Twitter. FAA tana aiki don warware wannan matsalar cikin sauri da aminci ta yadda zirga-zirgar jiragen sama za ta koma aiki kamar yadda ta saba, kuma za su ci gaba da lura da ita. Shugaba Joe Biden ya ce ya yi magana da Buttigieg kuma ya umarci ma'aikatar sufuri ta kai rahoto gare shi kai tsaye game da lamarin. A halin yanzu dai jiragen sun fara aiki. Sojojin Rasha da na Ukraine sun ce an gwabza kazaman fada jiya Laraba a Soledar, lamarin da ke yintar da ikirarin da kungiyar yan amshin shatar Rasha ta Wagner ta yi a baya cewa ta karbe iko a garin da ke gabashin Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan ikirarin kungiyar Wagner, sojojin Rasha sun ce ana ci gaba da gwabza fada tare da jiragen saman Rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu. Wani mai magana da yawun rundunar sojin gabashin Ukraine ya shaida gidan talabijin na Ukraine cewa halin da ake ciki a Soledar ya kasance mai rikitarwa. Yankin yana ɗaya daga cikin wuraren da aka fi yawan rikici a faɗan. Yana da wuya iya tantance halin da ake ciki. Hukumomi a Faransa sun ce wani mutum ɗauke da wuka ya kai hari ya raunata mutane shida da safe yau Laraba a tashar jiragen ƙasa da ke birnin Paris. Ministan cikin gida Gerald Dramanin ya shaida manema labarai cewa yan sanda sun harbe maharin wanda yanzu haka ke wato tsakanin rayuwa ko mutuwa bayan an kai shi asibiti. An kai harin ne a tashar Gardenaud, ɗaya daga cikin tashoshi mafi yawan jama'a a Turai.
To an jima kadan Sarfilu zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda yayin da ya rage ƴan makonni uku kawai wa'adin canza takardun naira zuwa sababbi ya cika har yanzu ake fama da karancin sababbi balle ma a canza din al'amarin da ke dada jefa ayar tambaya kan makomar wannan manufa ta sabunta takardun kudin naira daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim da cikakken rahoton.
Hakan dai na zuwa ne bayan matakin babban bankin kasar na sanya ranar 31 ga watan Janairun nan a matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofin launin takardun kudin kasar da aka canza da kuma takaita fitar da kudaden da za a iya cirewa a yini guda batun da wani dan kasuwa Musa Iliyasu yace abu ne mai kamar wuya a iya cimma hakan kasancewar har yanzu sabbin kudaden ba su karada ko ina a kasar ba
maganar da ake cewa za a dakatar da amfani da tsohon kudi ban san ya hakan zai tabbata taba dan zahirin lamari shine har yau ana cewa an fitar da sabon kudi amma ni daga nan ban ganshi a zahirin gaske ba bare in rike shi har ma in yi amfani da shi kuma koyoma na banki naje ko za a biya ni kudi da naje cirewa da sabon kudin nan dan har na tambaya ma akanta suka ce babu kudin nan a banki a wannan lokaci
wannan al'amari dai ya sanya wasu ƴan Najeriya da dama cikin takaici musamman waɗanda suka yi fatan samun sabbin takardun kudin amma har yanzu wasu bankuna na raba tsofin takardun kudin duk kuwa da umarnin babban bankin kasar CBN kan su loda na'uransu na ATM da sabbin takardun naira kawai na ziyarci wasu bankuna don jin ra'ayoyin wasu kwastomomin su game da wannan batu Gani a bakin wata na'urar ATM inda zan zanta da wasu da na iske a wajen.
Isnan Abdullahi.
Malam Abdullahi na ganka a nan bakin mashin ne wajen cire kuɗi. Shin ka samu sabon kuɗin da aka canja?
A gaskiya ban samu sabon kuɗin ba. Tunda kuma wannan ba ATM na farko da na amfani da shi ba. Tunda ma aka canza kuɗin nan ban taba cire sabon kuɗin nan ba. Duk sahihin kuɗin muke ta samu. Kuma an ce an canza 200-500 amma ba su shi a ATM. Ai dai sahihin kuɗin da muke samu.
So sunan Hassan Abubakar.
Na ganka a nan wajen cirin kuɗi. Ko za ka gaya mana shin ka samu sabon kudi da aka canja
a gaskiya sabon kudin nan ba su so gare ni ba har yanzu ko lalle ban samu dan ga sanan ma a hannun yanzu haka da tsofaffin ne aka bani ba bani sabon ba kan gaskiya zaka gani a bakin banki abin da na cire a mashin biyu ne na cire daya a mashin na cire 100,000 daya kuma na cire naira 100,000
babban bankin kasar CBN ya bayyana cewa canja launin takardun kudin kasar da suka hada da naira 200 da 500 da kuma naira 1,000 waɗanda alƙaluman bankin ya nuna zuwa yanzu an buga kimanin naira miliyan 500 an yi hasashen matakin yin hakan zai taimaka wajen magance matsalar yaduwar kudin naira da cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arzikin kasar mun yi da daraktan kudi a CBN Ahmad Bello Umar ya shaida
abinda ake so a yi shine a janye yawan kudin da ke yawo saboda amfani da wasu hanyoyi na cinikayya kaman su internet banking
amfani shine a janye wayannan kashi 85 din da ke wajen hannun jama'a yanda zai zama yana hannun bankuna waɗanda za a yi amfani da su za a yi ba da bashi za a yi tsarin tattalin arziki da shi
kazalika babban bankin na CBN ya ƙaryata riɗe-riɗen da ke yawo kan cewa sabbin takardun kuɗin ba su wadata ba ga sauran bankunan da ke faɗin ƙasar gabanin wa'adin ranar 31 ga watan Janairu da za a daina amfani da tsofin kuɗaɗen Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To gaida Shamsiya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
To Ibrahim rundunar sojar ruwan Amurka ta faɗi jiya Talata cewa ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa ƙasar Yemen da ta yi imanin ya fito ne daga Iran. Sanarwar da rundunar sojojin Amurka ta Fifth Fleet ta fitar ta ce an gano bindigogi irin AK-47 guda 2,116 a kan wani jirgin ruwan kamun kifi a mashigin tekun Oman da ke kan hanyar da a tarihi ake amfani da ita wajen safarar haramtattun kaya. Zuwa ga 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Sanarwar ta ce sojojin Amurka sun kama wasu jiragen ruwa guda 2 na kamun kifi a wannan yankin cikin watanni 2 da suka gabata waɗanda kuma suke ɗauke da makamai daga Iran zuwa Yemen. Iran ta sha musanta cewa tana ba Houthi makamai yayin da kwararru masu zaman kansu da Majalisar Dinkin Duniya suka gano wasu abubuwan da aka kama daga jigilar kayayyaki zuwa Iran. Rikicin Yemen da ya barke ne a ƙarshen shekarar 2014 lokacin da ƴan Houthi suka kwace babban birnin kasar a yakin da ya ƙara kamari ne a farkon shekarar 2015 da shigar da kawancen da Saudi ke jagoranta a bangaren gwamnatin Yemen da ke gudun hijira.
To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayewayar rahoto wannan karan jamhuriyar Niger muka dosa inda aka sake damƙe wasu rikakkun masu safar mugan kwayoyi da suka shigo da su daga India da zammar bazawa a Niger da Libya a daidai lokacin da jama'a ke kokawa kan yawaitar masu tabin hankali da ke zama na waya ga kansu da ma al'umma. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Imanin kilogram 30 ne na kwayar da aka shigo da ita daga kasar India, hukumar da ke yaki da fatocin miyagun kwayoyin reshen shahar Agadez ta kama ajiya a hannun wani mutum mai suna Hamadu Sule wanda ɗan asalin garin Madarun Fane da ke cikin jihar Mara'i da nufin sayar da wani bangaren ta a cikin jihar Agadez yayin da ake hasashen ne shigar da bangaren kasar Libya. Hukumar ta kuma bayyana cewa a baya-bayan nan ta kama dubban miyagun kwayoyi a hannun mutane inda ta kama mutane fiye da 60 cikin su har da mata. Alaƙilu shugaban hukumar da ke yaki da fatocin miyagun kwayoyin reshen jihar Agadez ya yi karin haske kan irin kwayoyin da suka kama a baya-bayan nan.
Kaya wanda an kama ita cocaine mun kama kilogram 214, ita kuma resin da cannabis wacce mun sama gram 26.1. In ka ɗauki ganyen kaba na wiwi kin mun samu kilo 135.49. Shi tramadol mun samu 24.41. Mutanen da muka kama bangaren mata mun kama mace 42, sannan kananan yara waɗanda shekarun su ke tsakanin 13-18 mun kama mutum 27, bangaren baki mun kama kaman mutum 26, mun kama mace 3.
Duk da matakan da hukumomi ke cewa na ɗauka don ƙara zuba ido akan hanyoyin zirga-zirga fatocin miyagun kwayoyi wani al'amari ne da ake samun karuwar masu yin sa a watannin nan, abin da ke samun buƙatar samun goyon bayan al'umma a cewar Almumu Ibrahim Umaru wanda ɗan ƙungiyar Farar Fulani a Agadez.
Wannan aiki da jama'an tsaro suke, ya kamata mu al'umma mu san da cewa ba nasu bane na su kaɗai, aiki ne wanda ya shafe mu mu duka, saboda yau kana gani aullar da kwaya ke kawowa, wasu mutane sun haukace, wasu ba su san abin da suke yi ba. Wannan aiki da jama'an tsaro suke ba za su iya yin shi ba, dole sai mun kawo musu haɗin kai da goyon baya, saboda tsaron lafiyar mu muna gani ba su idanun mu wurare daban-daban wanda yake yau sai da kwaya cikin garin Agadez. Ya zan kama aso shayi da haki kake gani ana kulle kwaya bisa idanun mu muna gani, kenan jama'an tsaro mu kama musu.
Safarar miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Nijar suka tanada hukunci akan duk wanda aka kama da hannu a ciki, wanda akan iya kulle mutum a kurkuku. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka faro a makon jiya, muna jin bayanan yadda taimakon juna yake Arewa a shekarun baya daga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da shawarin hanyoyin da za a farfaɗo da al'adun.
Sai ka duba mu ci gaba da magana akan iyaye su daina kaza da kaza, wancan babin sa daban, amma wannan da ya riga ya zo to shi kan a bashi abin da zai ci, a samu lada. Duk inda Allah yake magana na mutanen kirki sai ya faɗi suna ciyar da abinci. An ce ka ciyar, an ce ka sa wani ya ciyar, an ce in ka zo ciyarwa ka ciyar daga wanda kake so ko ba haka ba sannan kuma aka zo kuma aka ce wanda bai ciyar ba aka yi zargin sa wanda bai ma sa wani ya ciyar ba aka yi zargin sa wallahi huddu ala ta'amil miskin kaga wannan abu ne da ya kamata mu gyara don haka ya zama gida daya a ce kowane gida muna da almajiri ya sani kawai abincin safen sa zai zo ya karba na ranar sa zai zo ya karba na daren sa zai zo ya karba shi kuma wata kila za a dan bashi dan aiki a karami wanda ba zai hana shi ya karatu sa
kuma na ba sai ya yi ta zagawa gida gida yana ta Allah ru'iya din nan da ake
ba sai ya yi ta zagawa gida gida yana ta Allah ru'iya ba in kun kara da sabulu guda daya a sati ko ba haka ba in yazo ya ci abinci a ce masa to ga wannan ga sabulu ka je kai wanka wani kai wanka ne ba kai ba babu sabulu ne to gashi ya na ga kanka gashi kaza kaza to lokacin da yaran gida za su je aski ko hada da naira dan naira 50 ne zaka kara akan 300 da ka ba yaran ka guda shida ko ba haka ba ka ce to kai ma je ka ka maka aski wannan idan muka yi wata kila ma akwai wani rashin irin waɗannan na daga cikin abin da yake rage mana adadin rahamar ubangiji da ya kamata a ce muna samu domin wannan yana karawa yana idan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji dan na kasa wanda ke sama zai ji kanku to wanda yayi wannan to za ta ga abubuwa za su fara gyaruwa za mu koma kuma wannan abubuwa ne da duk da a cikin al'adun mu akwai zai yi wuya mutum ka ga wai tunaninsa shi kansa baya tuna makwabcinsa ka ga mutum yayansa baya tuna yayan makwabcinsa yana ji yana gani ya ci abinci ya koshi har ya zuba ko ba haka ba a lokacin da wani yunwa take kai shi asibiti shi kuma koshi yana kai shi asibiti makwabcinsa kuma yunwa na kai shi asibiti ai ya kamata dan rage ai balance ka dan rage daga cikin abin da kake ci kai ma ka bashi sai ya ji dadi kai ma ka ji dadi sai a rage gaba sai a ƙara soyayya sai a rage wahalar rayuwa wani dan buge-bugen da yake yana kokari ba bai da hali ba baya yi bane yana yi amma yanayin rayuwa ya sa in ya fita abin da yake samowa bai wuce ya dauke wani bangare na nauyin da yake kafa idan ka taimaka masa ka dan rage masa nauyi na abinci kaga ai shi kuma abin da ya samu zai yi tufafi zai yi makarantar yara zai yi kaza in kuma ka hada a dauke nauyin da watakila abin da ya shafi ka biyan kudin makarantar yara kar biya naka ka biya na dan makwabcinka ko da ɗaya ne cikin su shida akalla ka rage masa shi kuma zai dauki nauyin sauran bangarori rayuwa Allah ya yi ta ne ta yadda kowa rayuwarsa yana dan fari dan dan uwansa wani yana kasa da kai ka raina abin da zaka masa in ka dau naira 200 ka bashi kai kana ga meye naira 200 shi a wajensa tana da kima kai din kuma inda kake zuwa wajen wani na gaba da kai in ya dauki 50,000 ya baka sai ka ji dadi shi kuma wannan din ba wani abu bane a wajensa to dan abin da kake renawa kai sai mu gyara al'ummar sai
wato duk da jagororin arewa suka jagorance yankin ta yadda ba a nuna wannan bambanci din akwai wasu wata dabara kenan da za a yi kullo da ita ta wani samfuri da ba iya dawo da makamantan irin waɗannan ɗabi'u
kwarai kuwa ai duk abin da ya aiki jiya to in Allah ya da zai iya yin aiki kuma duk cutar cikin gida maganin ta cikin gidan za a samu ma'ana in muka koma muka waiwaici abin da magabatan mu suka yi a wancan lokacin su muka karance shi za mu gane cewa babban darasin ai shi ne su ba su bar matsalar ba tare da sun fuskance ta ba su ba su karbar mutane marasa ƙarfi ba tare da sun tallafe su ba wannan shi ne to amma tallafin sai mu duba mu kuma mu koya daga gare su amma sai mu iya waiwai mu dai bana iya dan masa wato garan bawul ya dace da zamanin mu na yanzu sai mu iya taimakawa mu magance matsalolin
ba mu maki matsalar talauci da yawan mutane ta jawo abubuwa sun canza a yankin arewa ta yadda yanzu da sau da dama an dawo inda ba ko zai zo ba irin da kawai a gaba ko ya zo ana murna yanzu sai an ce sai an buga waya sai an sanar sai an ba da lokaci sai karshen shekara da sauran
eh wannan wani abu ne wanda mu a wajenmu kaga shi kansa bako ne shi din ma da ya tashi zuwa bai bugo waya ba shi ita wannan al'adar kanta ba kuwa ce da ta tashi zuwa shigowa cikin mu ko ba waya ta bugo ba shi mutso mana ce kuma ta samu wurin zama dan haka a tsarin mutum yayi tsari wannan ba al'ada ce wacce take gaskiya ta zauna da mu ba idan dai dan uwanka ne in dai bakonka ne ya zo kuma mun gani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ba ma waya bari a turo waya kafin a zo bako zai zo kuma sai an nema masa mafita dan haka wani ma ai ba wai bakonka ne naka na jininka ba wani yanayi zai shiga a kusa ya zo amma kaga tsari na al'umma na takafuli na taimakekeniya ya kamata a ce ko ma wanda ba danginka bane bijiro zaka yi masa zaka zai samu mafita a cikin al'amarin wannan shine in kai haka shine kai abinda ya dace da mutunci da karamci da girmamawa girmamawa gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranku ba zai imani ba sai take ko abana daga cikin abunan da imani shine ne a cikin kurin wanda yake Allah imani da Allah da manzonsa to ya girmama bakonsa ba ce bakon ya mutunta bakonsa ba ce yance bakon da ya bugo waya ya yi abunan ba dan haka ina ga wannan yana daya daga cikin kurakuran da muke yi da suka canza mana abun da suke yake da kyau a cikin al'ada mutumin da yazo dama kamar shi haka tsari yake zai iya yuwa kai ma bukata ta sa ka baga tatan ka cikin wani waje kawai da wani kuma zai iya tafa kuma yanzu mai san ma a cikin mu da muke da mutane da suke iya zuwa daga kauye wanda shi bai ma san wani tsarin ka na cewa sai an yi waya ba bai ma da waya
shirin arewa a yau muke kawo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka
arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharho da sai alfahari da yawan kwafi
yanzu ga karshen bayanin Malam Aliyu Sa'id Gamawa ga yanda ya dace jama'ar arewa musamman ma matasa su dawo kan hanya mai ma'ana
wasu kuma dama mutane ne kananan mutane ƴaƴan kananan mutane sai zan bar san darajar babba ban san darajar kansu ba kuma sai zamanto shin shugabannin mu suka tasiri mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomar sa amma muna fatan duk Allah ya gyara wannan
wannan ya nuna ko da maganan kuncin talaucin nan da ake faɗa yana damun jama'a akwai sakaci kenan daga wani bangaren
dama irin wannan talauci yana farawa ne daga jahilci da kuma son kai da son zaman kashe wando idan baka da himma da kokari ka tashi ka nuna kanka ba za ka samu ba ba tawakkali bane ka ce in ka zauna kana zauna za ka samu sannan idan mutane ba sa yin ilimi ne amfani ba za su iya amfana da kansu ba mara abu baya iya bayar da shi sannan idan mutane ba sa tunanin makomar kasar su bayan sun riga sun girma da al'ummar su da baya to wannan al'ummar da suka yi watsi da ita za ta zo ta fitine su duk wannan abin ne ya shafe mu amma alhamdulillah wuya ko matsalar da aka shiga ya sa yanzu an fara a irin wannan zaman ana fito da matsalolin ana tunanin hanyar magance su daga masana masu ilimi kwararru ko muna fata Allah ya samu aiwatar da abin da muka ji muka gani
kuma su fakar makalla ka san shekarun baya yankin arewa din nan mutum zai yawo ko gina kuma kowane gari ya je watakila ba zai zama bako ba in an ga irin shigarsa amma yanzu waɗannan irin abubuwa fa arewa sun fara zama tarihi
to matsalar tsaro a arewa sai addu'a da jinta muke a duniya duka kamar muna ga duniya tana cikin matsala bannin mu aka zo muna ga kudancin Najeriya ne ake duwa irin matsalolin hankali ya rarrafa iso gare mu wajibi ne mu koma ga Allah mu saurari malamai ya ake warware matsala irin wannan wajibi ne mu saurari na gaba wanda suke da ilimi mai zurfi da suka gano irin wannan matsalolin da hanyoyin magance su wajibi ne mu matasa mu tattara hankalin mu wuri guda mu yi amfani da umarnin da aka bamu da ilimin da muke da shi domin mu jawo zaman lafiya a ƙasar nan dole sai an kawar da kabilanci an kawar da yankin sassa mu a nan arewa tukuna an nemo mana mafita ga matasan mu na sana'ar da za su yi an yi kokarin ba wa kowane bangare ilimi an yi wa kowane bangare adalci na shari'a sannan mu dawo a dinga bin doka duk wanda ya laifi a hukunta shi muna fatan wannan wannan ko ba zai yi ba sai mun zabi na kwarai kowa ya dogara ga Allah ya yi tunanin wannan zai zama mun mafita ba dan ni ba dan al'umma ya yi abu don Allah insha Allah zai samu
masu sauraro a nan za mu sake dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na Sura da Mai Alika da ni shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya
to kai da Nasiru yanzu ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum muryar Amurka fatan alheri ga duk ma'aikatanku hakika wannan sabuwar doka ta takaita cire kuɗi a banki za ta kawo cikas a fannin kasuwanci a arewa musamman ma a yankunan karkara domin al'umma da dama ba su saba da hada-hadar kuɗi ta hanyar yanar gizo ba don haka
haka muna fatan gwamnati za ta ƙara duba wannan al'amari. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace dan Arewa, shin wai dadin mai zai sa ka saki zaben jam'iyyar APC, jam'iyyar da ta jefa ka cikin mummunan kunci da tsadar rayuwa? Ta hana ka yin noma, kiwo, sana'a da kasuwanci da samun ilimi. Da fatan zaka nemar ma kanka mafita a ranar zabe. Ka zabi jam'iyya ko mutanen da za su kai ka akan tudun mun tsira. Rayuwarka ta dawo da inganci. A wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Sanusi Ma'adati da Magaram, da Ilyas Yakubu Tigawa, da Yakubu Mai Aski Badaraka, da Malami Kurra garin Sarkin Noma, cewa suka yi. Salam VOA, don Allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin ƙasar mu Niger, ƙarƙashin jagorancin Muhammad Bazum, da ta dubi girman Allah da manzonsa, ta biya wa malaman makarantun bokon ƙasar albashinsu da suke binta, wanda har rashin biyan nasu ya sa sun tsunduma cikin yajin aiki. Sai abin da hali yayi. Da fatan dai shugabanninmu na Afirka za su dinga kyautatawa malamai domin martabarsu da rawar da suke takawa ga al'umma. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Hamidu Kalalabuwa jihar Diffa, da Mele Wakaji, da Mamadu Wakaji, suka ce salon VOA Hausa, muna muku barka da sabuwar shekara. Muna kira ga shugabannin ƙasashenmu na Niger da Najeriya, ya kamata su taimakawa almajirai kamar yadda suka taimakawa masu boko. To da fatan sun ji wannan kira namu, amin sun mu amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa, tace fata na alheri VOA Hausa mai albarka. Hakika yajin aiki na gargadi kan gwamnatin Niger da wasu malaman makarantun boko suka shiga na rashin cika musu alƙawarin aiki. Ya kamata dai a samu daidaito domin yajin aiki baya haifar da mai a ido a cikin ƙasa. To mun gode, ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, kuma aiko mana da sakonninku.
To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka FAA ta umarci kamfanonin jiragen sama da su dakatar da dukkan tashi da sauka a Amurka da safe yau Laraba, bayan wata matsala ta samu ɗaya daga cikin na'urorinta na kwamfuta. Kimanin mintuna 90 bayan da aka fara ba da rahoton matsalar, hukumar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa ta ba da umarnin sake dakatar da jiragen na kusan wasu mintuna 90 don bai wa hukumar damar tabbatar da amincin na'urar kula da bayanan zirga-zirgar jiragen. Sojojin Rashid na Ukraine sun ce an gwabza kazaman fada a jiya Laraba a Solda, lamarin da ke yin tarda ikirarin da kungiyar 'yan amshin shatar Rasha ta Wagner ta yi a baya, cewa ta karbi iko da garin da ke gabashin na Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan ikirarin kungiyar Wagner, sojojin Rasha sun ce ana ci gaba da gwabza fada tare da jiragen saman Rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu. Hukumomi a Faransa sun ce wani mutum dauke da wuka ya kai hari ya raunata mutane shida da safe yau Laraba a tashar jiragen kasa da ke birnin Paris. Ministan cikin gida Gerald Dramanin ya shaida manema labarai cewa 'yan sandan sun harbe maharin, wanda yanzu haka ke tsakanin rayuwa ko mutuwa bayan an kai shi asibiti. Kasar China na ɗaukar ƙarin matakan ramuwar gayya kan Koriya ta Kudu da Japan kan tsauraran sharaɗin gwajin cutar coronavirus da kasashen biyu suka yi kan matafiya daga China. Hukumar kula da shigar fice ta kasar China ta sanar a Laraba yau Laraba cewa ta dakatar da ɗage neman takardar izinin shiga kasar ga 'yan Koriya ta Kudu da Japan. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da Beijing ta dakatar da bayar da izini na gajeren lokaci ga 'yan kasashen biyu. Ba zato ba tsammani Beijing ta sauya tsarinta na zero COVID a ranar 7 ga watan Satumba, dabara wacce aka fara aiwatar da ita a shekarar 2020 ta hada da hana fita da zirga-zirga da killace waɗanda suka kamu da corona a birane da yawa tare da yin gwaje-gwaje babu ƙaƙautawa, lamarin da ya haifar da zanga-zangar da ba a saba gani ba a cikin biranen ƙasar China masu yawa, da kuma koma bayan tattalin arziki sakamakon rufe masana'antun. Rundunar sojin ruwan Amurka ta faɗa jiya Talata cewa ta kama wani jirgi ɗauke da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa ƙasar Yemen, da ta yi imanin ya fito ne daga Iran.
To masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya Niger wanda kuma ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Safilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Daddy Balawi da kuma engineer mu ta yanzu ni Ibrahim Kalma Si Garba da muku fata alheri wassalam.